ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا أنقوانا من قيسوة الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masjidin as-sahaba wanda ke daura da sakatariya ta local government katagun da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wannan shine majalisi na 15 a wannan yammaci na Laraba 23 ga watan Allah al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 8 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba har yanzu muna cikin babul mubadarati ilal khairat, babin da yake magana kan gaggawa zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi. Hadisin da za mu tashi kansa daga wannan babi hadisi na 93 an Abi Hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna إلا فقرا موسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما منتدا أو موتا مجهرا أو الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن وان حديثي عن سمو دغا ابو هريره الله مدوكاكين سركي يرد دشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي منزا الله صلى الله عليه وسلم يتي بادروا بالاعمال sab'an ku yi gaggawa wajen aikata ayyuka ku rigayi abubuwa guda 7 wato ku gaggauta aikata ayyuka gabanin abubuwa guda 7 su riske ku yi gaggawan ayyuka na da'a neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gabanin abubuwa guda 7 su zo su riske ku waɗannan abubuwa guda 7 da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni ay gaggawan aikata ayyukan alkhairi gabanin su zo su riski bawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara lissafo mana su kenan annabi ya ambata mana waɗannan abubuwa guda 7 abu na farko yace hal tantadhiruna illa faqaran munsiya wannan abu na farko ke hal tantadhiruna illa faqaran munsiyan, shin ba za ku aikata aikin alkhairi ba har sai kun jira talauci wanda zai mantar da ku abubuwan da kuke ciki? Wannan kenan yana nuna talauci na canja wa mutum tunani. Haka ne, talauci iri-iri. Akwai talaucin da zai ɗauke tunanin mutum, ya ɗauke hankalinsa, ya gigita mutum, ya sa mutum ya shiga kaito, ya sa mutum ya shiga halin ni'yasu. Wannan talaucin ba a fatansa. Asali ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi daga talauci, domin talauci yakan kai ga mutum ga butulci, ya dinga butulce wa ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa, ya kasa kallonsu, tunda ai Ubangiji ya yi wa bawa ni'imomi. Ni'ima ta lafiyar nan kawai aka baka da ita, ai ta isa. Yanzu da ka zauna talaka, amma kana cikin ƙoshin lafiya, da ka zama miloniyar anguwanku amma sai an ɗaga an kwantarwa ne. Misali a baka zaɓi, a ce ka zauna talaka, abin da za ka ci ma ya fi ƙarfinka, amma kuma kana cikin ƙoshin lafiyarka, za ka yi gudu da abin da ka samu za ka ci, da kuma a ce duk garinku ba wanda ya kai ka kuɗi amma sai an ɗaga an kwantar, wanne mutum zai zaɓa? Ko shakka babu za ka ce gara ka zauna talaka cikin ƙoshin lafiya, saboda in har baka da lafiya dukiyar ma bata da amfani. To a nan daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake lissafowa, a riga aukuwar wannan abu da ayyukan alkhairi kafin wannan abun ya auku, saboda bawa dama Allah yakan jarrabe shi da talauci, kuma ya jarrabe shi da wadata. Wani lokaci wadata za ta iya zama jarraba, talauci ma zai iya zama jarraba. Shi yasa idan Allah ya hukunta wa mutum talauci, ya yi fatan talaucin kar ya zamanto jarrabawa a gare shi, saboda zai iya yin biyu babu. Idan talaucin ya zama jarraba a gare ka, sai zama ba duniyar kuma ba lahira. Sannan idan Allah ya hukunta wa mutum wadata, ya fatar wannan wadatar ta zama alkhairi gare shi, kar ta zama jarrabawa. To kowane ɗaya daga cikin waɗannan biyu sukan iya zama jarrabawa wa bawa. Talauci zai iya zama jarrabawa wa bawa. Dukiya ma tana iya zama jarrabawa wa bawa. To a nan Annabi ya ambaci talauci saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, tabbas a ɗabi'a ta ɗan adam baya son talauci. To in ko har ya zama haka ne, cewa a ɗabi'a ta ɗan adam baya son talauci, kaga kenan wannan na nuna idan talauci ya faru ga bawa, talauci ya shigo cikin rayuwar bawa, zai canja wa bawa tunaninsa, zai ɗauke hankalin bawa. To wannan ɗauke hankali da zai yi na bawa sai zamanto ya shagaltar da shi daga ayyukan alkhairi. Sautari da dama akan samu mutumin da wani lokaci saboda tsananin talauci yana tafiya ma bai san ina zai tafi ba. Jiya wajejen ƙarfe 5 na yamma kusa da asibitin Alƙwara, na fito daga wancan bypass na Maiduguri ɗin nan wanda ya tafi wajen kwalet, na shigo titin da zai kai ka asibitin Alƙwara. Ina shigowa wannan titi sai na ga taron mutane, da na ƙarasa sai na ga mummunan hatsari ne ya faru, wanda mutumin da yake kwance ma ba za ka so ka ga yanayin da yake ba. To da na tsaya sai na ji yanda ake mai da bayani kan yadda hatsarin ya faru. Ɗan acaɓa ne ya goyo wani, kuma gudu yake. Shi fasinjan ya ce shi daga ganin ɗan acaɓa nan kasa yana cikin damuwa,
kuma hankalinsa yana wani gudu ba kan tukin yake ba, gudu yake na fitan hankali, amma kuma hankalinsa baya kan tukin nasa, yana can wani guri. Yace alamu dai kamar matsala ce ta rayuwa, inji fasinja shi dai can dan acaba yana kwance ba yadda yake. To shi kuma fasinjan Allah ya kawo hatsarin nasa da sauki, domin yana tsaye ma yana neman wayarsa ne da ta fada cikin kwata. Sai ake cewa sun taho da gudu suna tafiya ta can bangaren dama, nan kuma ga mota ta taho ta bangaren hagunsu. Ya bar hannunsa ya dawo hannun motar, ya bugi motar, saboda yanda yake cikin wani yanayi, yanayin da ka gani ka san ba cikin hayyacinsa yake ba, kuma gudu yake yi kamar zai tashi sama. Da ya bugi wannan motar, cinyarsa nan ta yi daga-daga. Dan ni a lokacin ma da na je na duba gilas ɗin motar, ganin ƙasusuwa na cinyarsa sun fashe sun duba a jikin gilas ɗin motar. Ƙafarsa nan reto take, jini yake zuba, aka ɗaure ta, aka ɗauke shi aka kai shi can gefen hannu. Motar yanzu idan ka kalli motar, ka ce da ƴar uwarta mota suka yi kau, saboda yanda ya bugi motar. Hatta ƙofar direba ba ta rukuwa, yanda motar ta mokaɗe, bonnet ɗinta ya mokaɗe. In ka gani ba za ka yi tsammani cewa da mashin motar ta yi karo ba. Haka nan aka ɗebe shi aka yi asibiti da shi. Abinda nake so na fito mana a kan wannan abu da ya faru, talauci yakan sa mutum ya shiga wannan yanayi. Talauci da bashi da matsi na rayuwa yakan sa mutum ya kasa mai da hankali bisa ga abin da yake ciki, yakan ɗauke wa mutum hankali. Sau tari da dama mutum zai fito ya tsallaka titin mota saboda damuwa, bai kula da cewar mota tana dab da shi ba, wani ma sai ka ga mota ta buge shi, talauci duka yana sa. To karka jira har sai in talauci da zai zo, wataƙila ya zama shi ne sababin rayuwarka. Matsi na rayuwa da ƙunci na rayuwa da zai tafiyar da hankalinka ya ɗauke maka hankali, karka jira sai wannan ya zo kafin ka ce bari na yi kaza, bari ka yi, ka yi kafin zuwan talaucin, saboda baka sani ba yaushe talauci zai zo. Allah shi ke hukunta wadata, shi ke hukunta talauci. Duk wanda ka gan shi cikin talauci, hukunci ne na Ubangiji, ba wai ya kasa ba ne, ba wai bai iya ba ne, ba wai bai goge ba ne, ba wai ba shi da ƙwarewa ba ne, a'a, hukunci ne na Ubangiji. Wanda kuma ka gan shi cikin wadata, ba wai ya fi iyawa ba ne, ba wai ya fi gogewa ba ne, ba wai ya ƙware ba ne, a'a, hukunci ne na Ubangiji. Wani zai shekara da shekaru yana ta faɗi tashi, yana ta nema, kuma ya san hanyoyin neman, yana da basira, yana da gogewa, yana da ƙwarewa, amma in Allah bai hukunta masa wadatar ba, haka zai ci gaba da rayuwarsa har ya koma ga Allah. Wani kuma ɗan neman nasa bai taka kara ya karya ba, amma sai ka ga Allah ya buɗa masa ta nan, Allah ya buɗa masa ta can, saboda Allah ya hukunta masa wadata. To duka al'amari ne da yake hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To saboda haka kai bawan Allah, yi maza wajen aikata ayyuka na alkhairi gabanin Allah ya hukunta maka talauci, talaucin da zai shagaltar da kai daga ayyukan alkhairi, talaucin da zai shagaltar da kai daga ibada kullum, shige da fitanka mai zan nema in ci, mai zan nema in ba iyalai na su ci, tunaninka ya ƙare kan haka, ba ka da lokaci da za ka je ka koyi addininka, kai ba ka da cikakken lokaci da za ka samu damar yin addinin naka ma, saboda talaucin ya shagaltar da kai ga karkata da komawa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan abu na farko ce. Annabi ya ce, hal tantadhiruna illa faqaran nusiyan, shin kuna jira ne ba za ku aikata ayyukan alkhairi ba har sai talauci wanda zai mantar da ku abin da kuke ciki ya ɗauke hankalinku, ku fita daga cikin hayyacinku saboda zafin yanayi da kuka tsinci kanku a ciki na rashin cimaka, rashin abubuwan masarufi, rashin abubuwan bukatu. Tabbas talauci yakan mantar da mutum abubuwa da suka shafi maslahansa, ya shagaltar da shi daga ibadarsa, saboda ya shagaltu da neman abin da zai rayu da shi. Wannan abu na farko ke. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, au ghinan mutaghiyan, shin ba za ku aikata ayyuka na alkhairi ba har sai wadata wacce za ta sa ku dagawa ta zo, kenan Allah zai iya azurta bawa amma arzikin kuma ba alheri ba. Allah zai iya hukuncin talauci wa bawa, shi ma wannan talaucin ba alheri ba. Annabi yana ta Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, ya Allah ni ina neman tsarinka minal kufri, daga kafirci, wal faqr, da kuma talauci. Wannan galibi Annabi yana yawaita yin wannan addu'a, kaga talauci ba abun fata bane. To haka zalika wadata wacce za ta sa mutum dagawa, za ta sa mutum jiji da kai, za ta sa mutum girman kai, za ta sa mutum alfahari, ita ma wannan babu alkhairi gare ta. Shi yasa anan Annabi ya lissafo ta daga cikin abubuwan da suke a matsayin bala'i da jarrabawa ga bawa, waɗanda in suka zo wa bawa a da bai yi ayyukan alkhairi ba, to yanzu ba shi da iko, ba shi da daman yin aikin alkhairi. Saboda a duk lokacin da Allah ya jarrabi bawa da wadata, amma wadatar wacce take tattare da agawa da alfahari, to wannan ba yadda za a yi aikata ayyuka na alkhairi da za su sada shi da rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan ishara ce Annabi yake yi, ka dimanci ayyukan alkhairi ta yadda koda talauci mai mantar da bawa ya zo, kai ba zai mantar da kai ba, saboda ka sabar wa kanka. Abin da ka sabar wa kanka, duk yanayin da ka samu kanka a ciki ba zai hana ka ba, wannan yanayin ba zai hana ka abin da ka sabar wa kanka. To saboda haka yi kokari ka sabar wa kanka ayyuka na alkhairi, da'a, sallah, sadaka, karatun alqur'ani, halartar guraren da ake karanta ayoyi da hadisai, ake sharhin addini, sabar wa kanka da wannan, ta yadda koda talauci mai mantar da bayi ya zo, kai ba zai mantar da kai. Ta yadda koda wadata mai sanya bayi su zama masu alfahari, masu dagawa ya zo, ba zai sa ka zama mai alfahari, mai dagawa. Wannan isharar da Annabi yake yi kenan, idan kai kokarin dora kanka a ayyuka na alkhairi, in kai kokarin zama mutumin kirki, in kai kokarin zama mai da'a da biyayya wa Ubangiji, to koda talauci da ke sa mutane alfahari, da ke sa mutane su mance da kawunan su ya zo, kai ba zai mantar da, ba zai saka ka mance da kanka. Koda wadata mai sanya mutane su zama masu alfahari, masu dagawa, masu jiji da kai, Allah ya zo maka da shi, kai ba zai saka ka zamanto mai dagawa ba, sai wannan wadatar ta zama alheri gare ka. Ina fata mun gane mafiskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah madaukakin sarki yace, kalla innal insana la yataga ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja, yace innal insana la yataga, dan adam yana yin dagawa, yakan zama mai alfahari, yakan zama mai jiji da kai, me zai sa shi dagawa da alfahari da jiji da kai? Ar-ra'ahu istaghna, dan ya ga ya samu wadata, ya ga ya zama mai arzi, ya ga ya zama miloniya, wannan sai sa shi ya zama mai alfahari, mai rena mutane, mai yin kallon hadirin kaji wa mutane. To amma nan ba kowa ne zai samu kansa a wannan yanayi ba, cikin waɗanda Allah ya wadata. Akwai bayin Allah na ƙware, suna da wadatan amma mutanen kirki. To yi ƙoƙari ka zama daga cikinsu wajen yawaita ayyukan alkhairi, ta yadda koda wadata ta same ka, ba za ka shiga layin masu ɗagawa, sai wadatar ta zama maka alkhairi. Isharar da Annabi yake yi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wannan shine abu na biyu da ake so ka rigaye shi da ayyukan alkhairi, ta yadda idan ya zo ba za ka shiga cikin layin masu dagawa, za ka zamanto yanayinka yanayi ne wanda yake normal, daidaitaccen yanayi, kuma wannan wadatar taka ba za ta hana ka ibadarka ba, wannan wadatar taka za ka yi amfani da ita wajen neman yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma duk zai faru ne idan mutum ya yi ƙoƙarin neman yardar Ubangiji da kusaci zuwa ga Ubangiji gabanin wadatar ta. Wannan abu na biyu ke. Abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, aw maradan mufsida, ko rashin lafiyan da zai lalata wa bawa ɗabi'unsa. ya lalatawa bawa aqidarsa wani idan ya shiga rashin lafiya sai mance da Allah ya fara kame ya kama nan ya kama ta wata mata satin da ya gabata ta same ni a gida tana koka min yanayin da yarta take ci kuma da tadda suke kokarin neman magani sai aka hada su da wata mai magani wannan mai maganin sai take ce musu sammu aka mata idan ana so alala ta sammun nan sai an zubda jini saboda haka taje ta kawo manyan kaji guda biyu a zubda jini wanda za su lalata sammun su sha jini sa'annan kuma a lalata sammun wannan shi zai sa yarta ta dawo cikin yanayi madaidaici saboda ana cewa tana da bakin aljani wai yarta tana da bakin aljani to wannan bakin aljani gusar mata da shi ta hanyar tsafi da aka yi ma ita wannan yata ta sai an sha jini a kawo kattikattin kaji guda to ita sai ta ji kamar abin bai zauna bai kwanta mata ba to shi ne ta zo ta same ni take ba sai na ce mata jarrabawa Allah yakan jarrabi bayinsa amma karka yadda jarrabawar da ya maka ta gangar jiki ta zama sababin jarrabawa ta addini duk wata jarrabawa da Allah zai wa bawa mai sauki ce in ba ta addini ba mafi munin jarraba ita ce jarraba addini to yanzu Allah ya jarrabe ku ke da yarki ta fuskar lafiya kuma wata babbar jarrabawa tana shirin fuskantar ku ta fuskar addini nace mata yanzu abu na farko cewa da mai maganin nan tai yarki an mata sihiri waye ya bata labari an mata sihiri ya akai ta sani ta san gaibu ne da za ta kada baki ta ce an mata sihiri to kin ga ko in ko bata san gaibu ba ta zama mai duba to tunda ko ta zama mai duba zuwa gurin takafirci kin ga nan kin shiga jarrabawa a addini domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad haka annabi ya faɗa yace duk wanda ya je gurin boka ko mai duba ai mai duba shine zai duba ce a wannan tsafi aka mata ya buga kasa yace tsafi aka mata kuma a guri kaza ma aka sa tsafi wannan aiki ne na mai duba tunda baka san gaibu ba balle ka gane kuma baka nan san da aka mata tsafin in ma tsafin aka mata to akai ka sani wahayi aka maka ka san dai wahayi yanzu yayi kuma annabi ake yi wa wahayi daga mutuwa annabi wahayi ya yanke to ta yaya za a yi yanzu abin da aka yi baka nan ka sani waye ya baka labari ce to saboda haka kin ji abin da annabi ya ce duk wanda ya je gurin boka ko ya je gurin mai duba faqad kafara bima ya tambaye shi kan wani abu ya gaskata shi bisa ga abin da ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad to wannan ya kafirce da abin da aka saukar wa muhammad kin ga kenan yanzu zuwa gurin ta ma kafirci wannan na farko ce na biyu ce miki da tai sai an zubar da jini wannan yanka kenan sai an yanka wani abu ko yanka kuma ba a yi wa kowa sai Allah ya ce annabi ka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati ka ce lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi ga Allah nake yi ba na yi wa kowa shi yasa a can Allah ya ce ka ce la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya da zan hada shi da waninsa wajen yin yankana ko yin sallata nan kuma ana ce miki sai kin yanka kaji guda annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana ta la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah ya la'anci wanda yayyanka ga wani Allah yanzu zaki yanka ne ga wani Allah kin ga kin samu asara guda biyu na addini akan jarrabawa ta gangar nace to wannan mata ki fita a sha'aninta, wannan jarrabawar da zaki fuskanta a gurinta tafi girma akan jarrabawar da kuke ciki, saboda haka ki fita cikin sha'aninta. To rashin lafiya yana da wannan, yana rusa mutum, ya rusa masa aqidarsa, musamman idan mutumin ya zamanto mai raunin imani, sannan kuma ya zamanto mai raunin imani da kaddara, cewa wannan rashin lafiyar Allah ne ya kaddara masa, Allah da ya kaddara masa shi zai yayi masa, wannan imani da kaddara. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri. A cikin mutane akwai wanda suka kai annabawa ɗaukaka gurin Allah, ba wanda ya kai annabawa ɗaukaka cikin gurin Allah. To Allah ya jarrabi annabinsa, annabi Ayub, da jinya tsawon shekaru 18, shekara 18 yayi yana fama da jinya, halittarsa ta canja, launinsa ya canja, yana kwance ba amfani, sai yadda aka yi da shi. Amma wannan bai sa dawo a Ayyuba ya canja ɗabi'unsa, ya canja halayyarsa, ko ya kauce a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, har ta kai ta kawo waɗanda suke jinyarsa suka guje shi, saboda suna zargin cewar in dai annabin Allah ne bai kamata a ce ya ɗau lokaci mai tsayi haka yana jinya. Suka ce to tayu ma wani abu yayi wa Allah, Allah ya jarrabe shi da wannan jinya, tunda jinya ta kici ta kicinye, kowa ya kaurace masa aka guje masa, har masu zuwa duba shi su masa addu'a su masa fatan alheri, duk kowa sai ya janye, sai aka bar shi daga shi sai matarsa sai dan uwansa. Wa Allah ba mu labarin sa alqur'ani. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Kuma Ayyuba a yayin da ya kira Ubangijinsa cewa ni cuta ta shafe ni, bai ce ka shafe ni da cuta ba, saboda kyautata zato wa Allah, cuta ta shafe ni, wa anta arhamur rahimin, kai kuma kai ne mafi tausayin masu tausayi, karkashin tausayinka ka yaye min wannan cutar. Allah ce fastajabna lahu, sai muka amsa masa. Wa najjaynahu min al-ghammi, muka tsame shi, muka yaye masa wannan kunci da yake ciki da wannan rashin lafiya. Allah ya ce kadhalika nunjil mu'minin, haka nan mu'mine ma za mu tseratar da su in sun yi irin nasu. To rashin lafiya yana da wannan, yakan lalata wa bawa tunaninsa, yakan sa bawa ya karaya, yakan sa bawa ya sare, ya ji cewa shi kan shi kenan, ya shiga uku ya lalace, ba shi ba buzunsa, yayi ta tunani iri-iri, yana munana zato wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kai maza ka aikata ayyuka na alkhairi kafin rashin lafiyar da take lalata ɗabi'un mutane ta riske ka, ta yadda kai in ka sabar wa kanka da ayyukan alkhairi, ko da rashin lafiyar da take lalata ɗabi'un mutane da addininsu ta riske ka, kai ba za ta lalata maka ɗabi'unka da addininka. Wannan ita ce hikima, wannan abu na nawa kenan. Abu na uku, abu na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aw haraman muntidar, ko tsufa wadda yake kaskantar da bawa, yake tafiyar da karfin bawa, yake tafiyar da kuzarin bawa, yake tafiyar da karsashin bawa. Saboda duk lokacin da mutum ya tsufa, zaka ga abubuwan da da ya saba yanzu ba zai iya, hatta alwala nan a da in zai iya awa uku hudu da alwala, amma yanzu ba zai iya cikakken minti 30 da alwala ba in tsufa ta kama shi. Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalq, duk wanda muka rayar da shi ya dau shekaru yana rayuwa, Allah ya ce nunaqqisuhu fil khalq, za mu tauye masa halittarsa, karfinsa zai ragu, ganinsa zai ragu, wani za ka ga sai da gilas yake gani, jinsa zai ragu, wani sai ka daga murya da karfi ka yi magana ya iya ji, maganarsa ma za ta ga ba kamar yadda a da yake yi ba, za ka ga bakin sa na karkarwa idan tsufa ta kama shi. Da idan yana tafiya a tsaye dodar amma yanzu sai ya dan duka, wani ma sai da sanda, wani ma ba zai iya tafiya ba sai an tura shi a wheelchair. Saboda me? Kafafun sun yi rauni. Idan da zai ci abinci ya koshi, yanzu sai dai ya sha abu mai ruwan ruwa saboda cikin yayi rauni. Sai kaga idan mutum ya tsufa ya dawo kamar karamin yaro, tunaninsa ya dawo kamar tunanin karamin yaro, ma'ana an rage masa tunaninsa. Da mutum ne mai tunani, idan ya ba da shawari kowa zai saurara, amma idan ya tsufa in ya yi magana sai kaga kamar yaro ne ya yi magana in tsufa ta kama, saboda tunanin yaro. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa yana roƙon Allah kar Allah ya mayar da shi mafi ƙasƙancin rayuwa, shine mutum ya tsufa tukub, wannan mafi ƙasƙancin rayuwa ce. Annabi yana cewa wa a'udhu bika an uradda ila ardal al-um, ya Allah ina neman tsarinka da a mayar da ni zuwa ga mafi ƙasƙancin rayuwa, shine rayuwar da kai kanka ba daɗinta kake ji ba, waɗanda kake rayuwa da su ba daɗinka suke ji. Za ka yi abu sai a ce ku sai dai kuna haƙuri da shi fa tsufa ne, kaga kenan da suke tare da ka su ma ba daɗin rayuwar suke ji da kai, kai ma kanka ba daɗin rayuwar kake ji bacci, wannan ba za ka iya samun isasshe kai abinci, wannan yanda kowa zai ci ba za ka iya ci, kaga kai ma ba daɗin rayuwar kake ji. To yanzu ka yi training ɗin kanka wajen aikata ayyukan alkhairi kafin irin wannan rayuwa ta riske ka, ta yadda idan ta riske ka kai naka zai zo da sauki. Haka malamai suke cewa duk wanda ya sabar wa kansa alqur'ani da ibada, ko da tsufa ta zo masa za ta zo masa tsaftatacciyar tsufa, ba irin na waɗanda za ka ga sun tsufa kuma sun zama liability wa mutane. Galibi ire-iren waɗannan za ka ga har Allah Allah waɗanda suke tare da su suke su mutu, ko da ba su furta a bakinsu ba, a aiki suna nuna kamar sun gaza ko sun gaji da zama da wani, har Allah Allah suke a ce wani ya mutu sun huta, saboda ya zama musu bala'i, ya zama musu jarrabawa, kullum ana cikin fitina, duk abin da suka yi baya gani, kullun yana cikin kushewa, kullun yana cikin mita, kullun yana cikin aibantawa. To sai su ta Allah Allah su kan ma da tafiya yi sun gaji. Ko kuma tsufar da za ta kai ta kawo ya yi bayan gari a wandansa, ya yi fitsari a wandansa, sai a ɗaga shi a nan a gyara nan a mai, sai ka ga wanda suke hidima da shi sun gaji, har Allah Allah suke yi ta. Idan mutum ya sabar wa kansa ayyuka na alkhairi, idan Allah ya tashi kawo masa tsufansa sai kawo tsufar ta zamanto mai tsafta. To saboda haka karka jira irin wannan rayuwar har sai ta riske ka, baka aikata ayyukan alkhairi da idan rayuwar ta riske ka abun zai zo maka da sauki da. Wannan na hudu kenan ko? Na biyar ya ce au mautan mujhiran, ko kuma mutuwa wacce take ɗauke mutum ba tare da ya shirya ba, ita ce mautan mujhira. Mutum ya ta cewa sai gobe zan yi kaza ba matsala, Allah kai mu gobe, ko Allah kai mu wani sati, ko Allah kai mu wani wata, ko baɗi kwatsam sai ya ji shi cikin kabari. To karka yi dako, karka jira mutuwa ta zo ta riske ka ba tare da kai abubuwan da za su zama mutu maka alkhairi a kabarinka, zamanto maka alkhairi ranar gobe kiyama, zamanto maka tsira da rabautuwa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tunda ai ba wanda ya san ranar da zai mutu, ba wanda ya sani, yau ne, anjima ne, gobe ne, wani sati ne, duk ba wanda ya sani, ba wanda ya san ranar da zai mutu. A ina za ka mutu ba wanda ya sani, yaushe za ka mutu ba wanda ya sani, za ka ƙara shekaru ba wanda ya sani. To tunda ba mu sani ba, me ya kamata mu yi shi? Tunda mutuwan nan da kowa san dole zai mutu, to tunda ka san dole za ka mutu, abin da ya kamata kai shi sai kai wa mutuwar guzil kai wa mutuwar shiri ta yadda duk lokacin da ta zo alhamdulillah saboda ita mutuwa mun san idan dan adam ya mutu duk wani abu da zai kai masa lada ya yanke yanzu da kake rayi kokari samarwa kanka da lada gabanin mutuwan ta zo ta yanke samun ladan naka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin muslim yana cewa idan mata bunu adama in qata amaluhu illa min salat in dan adam ya mutu duk wani aiki da zai kai masa lada ya yanke sai dan abubuwa guda ku inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa min sadaqatin jariya sai sadaka wacce take gudana misali yanzu wanda suka gina masallacin mu sun koma ga Allah ga mu a masallacin muna karatu suna samun lada mun tafi mu ma wasu sun zo suna karatu suna samun lada su ma sun tafi wasu sun zo ana karatu ana samun lada suna samun lada ana sallah suna samun lada kaga wannan yana daga cikin sadaqatul jari ko ka gina wani gida kace wannan gidan na sanya shi ya zaman toti sabilillah ga wanda ya rasa gurin zama yazo ya zauna kyauta irin wannan gidan ba a mallaka sa duk wanda ya zauna zai zauna iya rayuwar sa ya tashi wani ma yazo ya zauna to wannan gida da ka gina dan a zauna ciki zai ta kai maka lada zai zaman to kamar wani hannun jari ne ka saka ka san ka sa hannun jari za ka ta samu riba ko to haka gida da zaka gina kace ka gina shi fi sabilillah ga waɗanda suke marasa gurin zama su zo su zauna ko shekara 100 nawa gidan zai kana cikin kabarin ka kullun lada ake kai maka babban hannun jari ke da yafi wanda zai bunƙasa maka dukiyar ka shi wannan zai kiyaye maka rayuwar ka ta kabari da gobe kiyama shi kuma hannun jari da zaka sa nan iya rayuwar duniya ce to wannan sadaka mai gudana ce aw ilmin yuntafa'u bi ko ilmi da bawa ya karantar wanda ake amfani da wannan ilimin nasu ya koya mutane yanda ake alwala ya koya mutane yanda ake sallah a duk lokacin da suka yi alwala suka yi sallah yana da lada ya karantar da mutane azumi ya karantar da mutane zakka duk lokacin da suka yi azumi suka yi zakka yana da lada ya karantar da mutane kyawawan dabi'u duk lokacin da suka mu'amalanci yan uwansu da dabi'u kyawawa yana da lada wannan yana cikin abubuwan da suke kai wa mutum lada bayan mutuwarsa awwaladin salihin yad'u lahu ko ya tafi ya bar ɗa na ƙwarai wanda wannan ɗa na ƙwarai din yake masa addu'a bai mance da shi ba to shi ma wannan zai na kai masa don ka dai bi waɗannan abubuwa guda uku babu wani abu da zai kai ma lada ai kana kabarinka ba za ka yi sallah ba kana kabarinka ba za ka yi azumi ba azumi ya yanke sallah ta yanke karatun alqur'ani ya yanke halartar majalisin karantarwa ya yanke in kafa amalu saboda haka yanzu da kake numfashi kake cikin rayuwa da koshin lafiya yi kokari ka yi wa kanka gabanin abin da zai zo ya yanke ma wannan aiki na alkhairin yanzu wannan abu na nawa na biyar ko abu na shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awi dajjala ko kuma ana jiran dajjal ne ya zo to ai maza a aikata ayyukan alkhairi gabanin dajjal ya zo dajjal wannan halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ma'anar kalmar dajjal an ciro ta ne daga addajal addajal kuma ita ce ƙarya da yaudara kenan shi dajjal maƙaryaci ne kuma mayaudari saboda an ciro masa sunansa daga ƙarya da yaudara tunda ad-dajjal an ciro sunan ne daga ad-dajjal ad-dajjal kuma a larabci ma'anar kalmar ad-dajjal a larabci shine al-kadibu wat-tamwihu ƙarya da ha'inci da yaudara wannan shine dajjal Allah madaukakin sarki zai aiko shi a ƙarshen duniya ina ga ƴan uwa kamar za mu dasa aya a wannan gaba saboda yanayin gari yanayin garin galibi 8 da rabi za ka ga kafa ya fara daukewa jami'an tsaro suna sintiri ana kaiwa da kawo ina ga zamu dasa aya anan sai mun zo majalisi na gaba insha Allah ta'ala zamu tashi bayani kan dajjal din nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo aminci da zaman lafiya cikin wannan gari da wannan jiha da ma ƙasa Najeriya gaba hakika ƴan uwa matasa na wannan gari na Azare ina muku nasiha da ni kaina bisa ga ni'ima da Allah ya yi ma wannan gari na Azare wannan soke-soke da zubar da jini kamar butulci ne wa ni'imar da Allah ya yi ma wannan gari da kuma ƴan wannan gari garin Azare gari ne na musulunci gari ne na musulmi gari ne wanda yake da tarihi a musulunci saboda haka matasa kar ku kawar da wannan gari na Azare akan tarihinsa da aka san shi a kansa na musulunci zubar da jini ba musulunci ba ɗabi'a ce ta jahiliya ɗabi'a ce ta jahiliya wani ya zubar da jinin wani wannan ɗabi'a ce ta jahiliya musulunci da yazo yayi fito na fito da wannan ɗabi'a lokacin jahiliya akan abun da bai taka kara ya karya ba sai a kwashe watanni ana zubda jinin juna sannan waɗannan su zo su daukan sa wannan ma su zo su daukan sa wannan duka dabi'u ne na jahiliya musulunci da yazo sai ya gusar da wannan dabi'u sai ƴan uwa musulmi suka zamanto tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce wa tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله ما دوكا كين سان كيتي واعتصموا بحبل الله جميعا كيريكو دا إجير الله غباكي دا ينكو إجير الله إتتي على القرآن ولا تفرقوا كركر الربع واذكروا إذ كنتم أعداء ومسلمين كتنو جرمان نئما دا ألا يمو كتزما أن أوان جونا ما سكو نرجونا وان دا أدا غاباكو كي دا جونا كنا وانا ينا نونا منا غبان المسلم تي يزو دا ساشي نا غابا دا ساشي أما دا مسلم تي يزو سيما يدى سوء أبو آيا وان دا سكي كو نرجونا سبو داك وانا نبي آدمتا ساكو كأرو ɗabi'a ce ta jahiliya gabanin zuwan musulunci musulunci da yazo ya mayar da musulmi tsintsiya ɗaya madaurin kiɗa kuma duk wata unguwa cikin Azaren na ai unguwar musulmi ce to ta yaya za a yi musulmi ya je yana zubda jinin ɗan uwansa musulmi a wata unguwa wannan ɗabi'a ce wacce ba musulunci ba ce ta yi karo da karantarwa addinin musulunci ɗabi'a ce ta jahiliya jahiliya kuma mutane ne da suka rayu cikin duhun jahilci mu kuma alhamdulillah yanzu akwai ilimi ɗan uwa matasa kuna da ilimi kar ku mai da kanku jahilai ku aro ɗabi'a ta jahilai kuna amfani da ita ɗabi'a ce ta jahilai kamar yadda ayat Qur'ani ta bayyana mana if kuntum a'da'an da ku kun kasance abokan gabar juna ne abokan gaban juna ne addinin musulunci da yazo fa allafa baina qulubikum sai ya hada tsakanin zukatun annabi yace al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne duk inda musulmi yake dan uwanka ne kai musulmi to ta yaya za a yi kana musulmi ina musulmi kuma ka je ka zubda jini na ko in je in zubda jininka kuma dukan mu musulmi ne alhali musulmi dan uwan musulmi ne wannan ɗabi'a ta yi karo da karantarwa addinin musulunci ba musulunci ba kuma dukkan mu musulmai ne a garin nan na Azare wannan abu na farko ke abu na biyu zubar da jinin musulmi babban laifi ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ranar gobe kiyama idan kowa ya tashi daga kabarinsa farkon abin da Allah zai fara yi wa bayi hisabi akai shine akan jini kaje ka faruwa ne ka zubda jininsa a kansa za a fara maka hisabi bana gobe kiyama wanda ka zubda jininsa zai kamo ka ya cikumo ka ya cacimo ka ya zo da kai gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya Ubangiji tambayi wannan bawa naka me na masa ya kashe ni saboda haka ƴan uwa zubda jini mummunan abu ne da addinin musulunci yayin tir da shi Allah madaukakin sarki yayin tir da shi manzon Allah yayin tir da shi mu kuma musulmi ne masu da'a wa manzon Allah mu musulmi ne masu bautar Allah masu kiyaye dokokin Allah to me zai sa mu na saba Allah muna zubda jinin juna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha wannan annabi yayi wannan jankun ne a aikin hajjin sa na bankwana ranan arba yake cewa sahabbansa inna dima'akum sai ma ya fara da jini yace jinanan ku jinin ku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku haramun ya haramta ga sashi ya taba ya haramta ga sashi ya taba jinin sashi ya haramta ga sashi ya taba dukiyar sashi ya haramta ga sashi ya keta mutuncin sashi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hurmati yaumikum hadha kaman hurumi da kimar wannan wuni na ku wani wuni wunin arfa kenan yanda wunin arfa yake da kima haka jinin dan adam musulmi yake da kima gurin Allah yanzu ka zubar da jinin dan adam musulmi kamar ka keta hurumin ranar arfa zubar da jinin dan uwanka musulmi dadai yake da keta hurumin ranar arfa kamar yadda annabi ya bayyana zubar da jinin dan uwanka musulmi daga yake da ka keta hurumin garin makka mun san garin makka na da kima na da girma na da matsayi na da falala gurin ubangiji saboda haka yanzu duk wanda zai zubda jinin dan uwansa musulmi daga yake da wanda zai keta hurumin garin makka sannan duk wanda zai zubda jinin dan uwansa musulmi daga yake da wanda zai keta hurumin watan dhulhijja watan dhulhijja watan aikin hajji wata mai alfarma a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ɗan uwa matasa mu guji sabawa Allah subhanahu wa ta'ala tabbas hakika wannan gari na azare kamar yadda na bayyana Allah yayi wa garin ni'imomi masu tarin nawa ire-iren waɗannan ayyuka da matasa kuke kar su sa ubangiji yayi kushi subhanahu wa ta'ala matasa a shiga taitayi a koma ga Allah ayi watsi da dabi'u na kafirai wannan dabi'u ne na kafirai ayi watsi da dabi'u na jahiliya gari ne na musulmi gari ne na musulunci saboda haka a rungumi musulunci a kaurace wa miyagun dabi'u irin wannan Allah ya tsayar da subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته